بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana yammacin ranar Lahadi ce da ta daidai da 4 ga watan Sha'ban, hijira na da shekara 1433, daidai da 24 ga watan Jun shekara ta 2012. Wannan shine kasar na 78 daga cikin jerin giyar karatutukan littafin Sahihu Muslim, wallafar al-Imam Abu al-Husayn Muslim ibn al-Hajjaj, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Kamar yadda jama'a suka ji, na ce yau 4 ga watan Sha'ban. Watan Sha'ban shine wata na 8 daga cikin jerin giyar lissafin watanni na Musulunci, kuma babu watan da manzon Allah yake yawaita azumin nafila a cikin shi sallallahu alaihi wa alihi wasallama fiye da wannan wata. A yayin da watan da ya gabata, watan Rajab, muka ce maka ma damar ba ka saba yin azumi na Litinin da Alhamis, ko kuma wani azumi na ramuwa, ko kuma wani azumi da ka saba yi na 11, wato 12, 13, 13, 14, 15 ga wata, ko kuma azumi irin na Annabi Dawuda, yau kai azumi gobe ka sha. Muka ce in ka saba irin wannan azumin, za ka ci gaba da yin shi ko a watan azumin tsofaffi ko ba a watan azumin tsofaffi ba, domin ba kana yi ne da nufin azumin tsofaffi ba. Shi wannan watan da muke ciki shine ainihin wata mafi daraja da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya fi azumta shi, in ba Ramadanu ba ma babu ainihin watan da Annabi ke yawaita azumi kamar shi. Wata riwaya ma ta hadisi da tazo a cikin wannan littafin da ke gabanmu na Sahihu Muslim tana nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana azumta shi ne gaba daya. Wata riwaya kuma ta bayyana yana azumta ainihin wato mafi yawancin shi. Dan haka dan uwa mai saurare, a daidai lokacin da muka ce maka bid'a ce mummuna yin azumi domin watan azumin tsofaffi, to kuma sunna ce mai ƙarfi game da yin azumi a cikin wannan wata na Sha'ban. Dan haka ƴan uwa, sai a dage, ko da baka daga cikin waɗanda ke lazimta azumin Alhamis da Litinin, ko da baka daga cikin waɗanda ke azumtar 13, 14, 15 ga wata, ko da baka daga cikin waɗanda kake azumtar yau gobe ka sha, to ka daure a cikin wannan wata ka samu ainihin wasu kwanaki waɗanda za ka azumce su, saboda ingantattun riwayoyi da suka bayyana Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana ainihin wato azumtar wannan wata matuƙa ƙwarai da gaske. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Muna karatun littafin Sahihu Muslim, karatun da muka yi watake da karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi. Muna cikin Kitabul Iman, muna ƙarƙashin babu bayani Khisalul Munafiq, babin da ke bayyana ɗabi'u na munafiki, ɗabi'un da ma damar aka samu mutum da su, to ya tabbata cewa wannan mutum yana da ainihin munafinci tattare da shi. Idan ya kai ga aqida, to ya kai ga munafinci na aqida, idan kuma ba haka ba, to sai a ce munafiki ne munafiki na aiki, wato yana ayyuka irin ayyukan munafikai. Mun karanta ainihin hadisai akan haka, waɗanda dukkan hadisan dai suna bayuwa zuwa ga abu ɗaya ne, suna bayyana alamomin munafiki ne, imma guda uku ko guda hudu ko makamantansu. Lokaci ya ƙure mana muna tsakiyar wannan babi, don haka za mu ɗauka inda Imam Muslim ya ce حدثنا أبو بكر بن إسحاق أخبرنا ابن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من علامات المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. Wannan hadisi Imam Muslim ya samo shi daga malamin shi mai suna Abu Bakar ɗan Ishaqa. Hakikanin sunan shi shine Muhammad ɗan Ishaqa As-Sagani. wato abin da yake faruwa su Larabawa jama'a ba irin mu bane mu Hausawa. Mu Hausawa muna fifita suna fiye da ainihin alkunya. Hakika alkunya ma ba al'adar Bahaushe bace. Shine kaji ana cewa baban wani. Wannan ba su daga cikin al'adun Hausawa. Waɗannan al'adu ne na Yarabawa, Inyamurai da wasu kabilu a Najeriya, amma Bahaushe da Bafulatani baya kula da waɗannan ainihin al'adu. Bahaushe ana kiran shi da sunan shi ne kai tsaye, sai dai kuma su Hausawa yadda suke wajen girmamawa sai a hada da malam, ko da ba malami ne makaranci ba, sai a ce malam Musa, malam Ibrahima, malam Idris misali, ko da ba malami bane. To su kuma Larabawa ba sa ganin su kira ka da sunan ka, ko da za su hada da malam wani, ko da za su hada da imamu wani, ba zai ce maka Al-Sheikh Ahmad ba, ko kuma Al-Imam Malik ba. Har yanzu bai girmama ka ba al'adun Larabawa. Al'adarsu sai dai ce ya Aba Abdulrahman, ya Aba Abdullah, ya Aba Ahmad, to anan ne ya girmama ka. Dan haka da zarar kai abota da Balarabe yanzu-yanzun nan, kai Bahaushe sai ka ce suna na wane-wane, saboda kai al'adarka kenan. Shi kuma sai ka ji ya ce Abu Man, to baban wa, to baban wane din nan da zaka ce mai, ko a waye shi ce ita zai save, ba zai save sunan ka ba. Ko kun fahimta jama'a? Haka ko mata ne, mace ce tana da miji, sai ce ta kame kamin sunan da za ta rinka kiran shi har zuwa lokacin da za su haihu. Suna haihuwa ta farko shikenan sai ta koma tana kiran shi da sunan dan nasu, Abu Ammar ko Abu Ibrahima ko makamantan haka. Ina fata an gane. Shi yasa za ku ga mafi yawanci a isnadin nan sai ka ji bayan na karanta cewa Abu wane, sai ka ji na ce alkunya shi ce sunan shi kaza. Ina fatan kun gane. Kamar yanzu wannan Muslim ya ce haddathana Abu Bakar ibn Ishaqa, malam Abu Bakar dan Ishaqa ya karantar da mu hadisi. To sunan shi Abu Bakar din ba sunan shi bane, alkunya shi ce sunan shi Muhammad dan Ishaqa As-Sagani. Ina fata an gane. Akhbarana ibn Abi Maryama, ka gani kuma wata al'ada ta Larabawa ita ma ita ce sai a datse sunanka sai a ce dan gidan wani. An fahimci wannan? To amma ita wannan al'adar kuma takan dauki fuska ɗayan biyu a Larabci. Ko dai in an so a girmama ka sai a ce dan gidan wani, to girmamawa ne. Haka kuma Balarabe in ya so ya wulakanta ka sai hada ka da sunan ubanka ko sunan uwarka, yanke sunanka, yace dan Allah ba dan wani bane. Sai yasa kaga Abu Bakar lokacin da Annabi ya tura shi limanci, Abu Bakar ya zame sai yace ma kana libn Abi Quhafa, bai kamaci dan Abi Quhafa ba. Anan Abubakar ya kaskantar da kanshi ne. Waye Abu Quhafa har da zai haifi da zai wa Annabi limanci? To ina fatan kun fahimta. Duk waɗannan ba za ka san su ba sai kayi ɗayan abu biyu, amma in za ka haɗa biyun za su fi kyau. A matsayinka na ɗalibi sai ka karanta Al-Adabul Arabi, shine Arabic literature, al'adun Larabawa. Al'adun Larabawa kuma sun fi bayyana a waƙa, saboda Balarabe ya fi bayyana al'adun shi a cikin waƙoƙi. Shi yasa Sayyidina Ali yake cewa alaikum bi ash'aril arab fa innaha diwanuhum, ku rinka karanta waƙoƙin Larabawa, a cikin waƙoƙin Larabawa nan ne suke aje komai nasu na tarihi. Ko kun fahimta? Yanzu ran nan muke faɗa muku magana Imrul Qais ya zo mutuwa a ainihin ƙasar Ankara, ma'ana ƙasar Taki ta yanzu kenan. Da ya zo yana kwance bai da lafiya, miƙe a sa ma kaya ya kasa, aka miƙar da shi to daga hannunka kasa ya kasa. Ina muka samu wannan tarihin? Wannan tarihin ba a rubuce yake ba, yana nan a cikin Shu'ara'us Sitta ko a cikin diwan na Imrul Qais. Ina fata an gane. Me yake cewa yake wa ma khiftu tabriha alhayati kama ara tadiqu zira'i an aquma fa albasa. Yace o ni Imrul Qais ban zaci rayuwa za ta ci amana ta haka ba. Yanzu nan in kasa tashi zaune, kuma ma in tashi zaune din in kasa daga hannuna in sa riga sai an samu, sai yace kai rayuwa ta ci amanan maza. To duk wannan tarihin ina muka same shi? A waka ne, babu shi a rubuce. Ba inda zaka samu tarihin Larabawa a mafi yawancin rubutu sai daga baya-baya. Asalin tarihin Larabawa a ainihin waƙoƙinsu yake. Ko kun fahimta jama'a? Haka Fulani in ka bibi malaman Fulani da al'adun Fulani, haka su ma a waƙe suke bayyana abubuwansu. Yasa Abdullahi Gwandu da ya zo ya zama gashi Bafulatani ne, kuma ya je karanta Al-Adabul Arabi, sai dawo ya rayu waccan al'ada ta su ta fulani duk wani ilimi da Abdullahi ya rubuta shi da rubutu zube sai da ya dawo ya mai da shi waka sarki ya tabbata ga Allah shi yasa suke ce mishi balaraban mutanen yamma shine dan Najeriya na farko da aka ba aka fara bashi doctorate degree yau shekara 200 da ta gabata daga Jami'ar Azhar ya karanta risala technically ya gane wani wuri larabcin akwai matsala ya ja layi yayi li'irabi ya kai ya komo ya gane larabcin bai hadu ba sai ya tafi international community sai ya tafi duniyar ilimi sai ya tafi Jami'ar Azhar yace ya karanta wuri kaza a risala shi kanshi larabcin tukuna bankararre ne yanzu ba magana fiqhun ake ba larabcin ma bai yi ba aka hado mishi manyan manyan malamai masana aka shiga aka fita suka rasa yadda za su aka ce a bari za a yi nazari aka kira taron duniya cup sai aka ce yayi dole abin da ya fadan haka ne sai aka ce to yanzu ya za a yi da wannan ba Allah aka ce sai dai a bashi digirin girmamawa shekara 200 da ta wuce Abdullahi Bondo kai Allahu akbar yanzu kar ku zo kuna cewa mu ne ƴaƴan malamai ayya kun baci kenan ƴaƴan ku sun yi karatu ko kuma kun nada rawanin gargajiya saboda haka jama'a musulmi kun ji jama'a dan haka yana cikin al'adun larabawa ana sanin al'adun su a waka ina fata an gane to sannan wuri na biyu da ake sanin al'adun larabawa shine ka zauna da su to da yake yanzu larabawa sun samu matsala al'adun su sun cudanyu da na wasu kabilu da gwargwadon idda suka samu kansu da su misali yanzu zaka samu wasu larabawa al'adun su sun gurbace tare da na turawan faransa ko ingila kamar ina kamar larabawa mafi yawancin larabawan kasar masar al'adun su sun gurbatu da al'adun faransawa mafi yawancin larabawa na iraki al'adun su sun gurbatu da na turkawa da kuma na kurdawa zaka samu mafi yawancin larabawa na hijaz su kuma da jaziratul arabiyya su kuma al'adun su sun gurbatu da na turawan ingila daga baya kuma da na america to sakamakon haka sai malaman su masana sai suka ce dan a kubutar da al'adar larabawa dole a rinka iqamatul makhayim a rinka zuwa ana tsai da tantuna a daji ayi wata shida ko ayi shekara guda saboda a rinka kawo ƴaƴa suna zama abincin irin na larabawa za a ci riga irin ta larabawa larabcin irin na larabawan da to daga nan ne aka fara tarihin abin da ka sani a yau da ake kira Arabic village ina fata an gane sai a zo sai a samu wuri sai a gina makaranta a cikin daji idan aka ainihin aka gina wannan makaranta sai ka je ka zauna kai wata uku a ciki ko kai wata shida a ciki ko kai wasu abubuwa makamantan haka a wannan gurin ba a yadda a yi wani irin larabci ba kaf sai asalin larabci irin wanda Quraishawa suke yi ko kun fahimta jama'a shine mun je irin wannan ne da Samir wani lokaci haka sai cikin magana sai nace ad-dukhun sai wani cikin almajiran Salim Samir Hisham sai yace wa mad-dukhun sun ce ma ta'rifu ad-dukhun baka san dukhun ba sai bai san dukhun ba sai Samir ya kyalkyale da dariya sai yace koya musu larabci dai gero asalin sunan gero kenan da larabci to me yiwa wani suna suke kiran shi da shi na galgaliya kuma yayi galaba akai shikenan kuma an tafi a haka to kuma dokar wannan wurin dole in za ka yi larabcin sai dai kai Qurayshanci shi yasa zaka ga za a zauna ne fa ana hirarraki ko hira za ku je ku yi hira amma dai da larabci za ku yi irin na Qur'ani in ma tatsuniya za ku yi ku yi to sannan ga azuzuwa ana tsayarwa kuma za ku je malamai suna ƙara muku ilimi da fahimta wata uku ne zaka dauka sati guda ne da gurgudan yadda ka so an yi irin shiga shi a Ngala ne ko ina ne anan cikin jihar Borno Gamborin Gala Gamborin Gala an yi irin shi yana nan Arabic village galibi dalibai da suka yi NCE ko suka yi BEd Arabic galibi su suna zuwa suna zama domin ainihin abin nan abu ne mai kyau kwarai da gaske ya kamata a ce kusan a yi shi a kowane gari ne saboda a samu harshen larabci jama'a ya samu a bashi muhimmanci na musamman domin harshen larabcin da gurgurdan yadda aka iya shi to da gurgurdan yadda za a fahimci shari'ar musulunci saboda shari'ar musulunci kaf an rubuce ta da harshen larabci ne har yanzu ba a fassara addinin musulunci zuwa wani yare ko da ɗaya bisa ɗarin shi ba. Mutanen ƙasar India su suka fi kowa rubuce-rubuce da turanci a cikin addinin musulunci, amma ko su an tabbatar ba su fassara 1% na musulunci ba har yanzu. Ma'ana dan a nuna maka yanzu ka dubi duk littafan da ke kewaye da mu nan, ɗan kaɗan ne a musulunci, amma dukansu da larabci aka rubuta. To me kake tunani? Dukan littafan musulunci da larabci aka rubuta su. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Dan haka yana cikin hanyar da zaka san al'adun larabawa. Na ɗaya ka je kai al'adabul arabi, Arabic literature. Na biyu kuma ka je ka zauna da larabawa, ku kwana ku tashi ku yi mu'amala da su. To irin wannan ne nake gaya muku kwanakin baya Imam Shafi'i yayi. Ya je ya zauna da su shekara biyar, ya ci tare da su, ya sha tare da su, ya fita kiyo tare da su, duk wata wauta da al'adunsu yana nan yana gani. Bayan shekara biyar da ya dawo sai ya zama yana da command a cikin harshen larabci, wato ya zama hukuma shi kanshi a larabci. Sai san kana karanta littattafan shi sai kaga yana bankara larabci yadda ya so. Wani lokacin ya wani larabci sai kaji Ahmad Shakir in yazo ta'liqi sai ya ce wannan larabcin kabilu kaza suke yi a cikin larabawa. Ko kun fahimta jama'a? Kamar kaji Bahaushe yana cewa kan da in zo nan sai kai marmaza ka ajalan ba ka ce Sakkwatawa ne suke wannan Hausa, Kanawa ba sa yin ta. To amma ya akai shi Bahaushe ya iya yin ta saboda ya zauna tare da Sakkwatawa. Misali ne mana kawai. قال حدثنا أبو بكر بن إسحاق أخبرنا ابن أبي مريم إمام مسلم يتي مالمينا ميسونا أبو بكر بن إسحاق يا كرن تدمو حديثي شيكو يكي تيوى مالمينش ابن أبي مريم يا كرن تدشي شي مالين ابن أبي مريم تككن سونيش سعيد لن الحكم سعيد لن حكم لن محمد لن سالم لن أبي مريم سو أسلن أبي مريم لما بابا كاكنش واتو كاكن كاكنش كي يأي ya shahara da ibnu abi maryam dan gidan abu maryam. To abi maryam din kakan kakan shi ne. Ina fatan an gane. Ku kiyaye wannan da kyau. Kamar ibnu abdul barri, kamar ibnu hazmin da ake cewa duk waɗannan ibnu abdul barri din can kakan shi ne na sama. Ibnu hazmin, hazmin da ake cewa kakan shi ne na sama. Ibnu taymiya da ake cewa taymiya din wata kakan shi ce can a sama. To yakan shahara irin wannan. Ina fatan an gane. To yace Malam Sa'idu dan Hakam dan Muhammad dan Salimu dan Abi Maryam Al-Jumahi Abu Muhammadin Al-Misri ya karantar da mu ainihin hadisi. Shi ko yake cewa akhbarana Muhammad ibn Ja'far, Malam Muhammad dan Ja'far ya karantar da mu hadisi. Muhammad dan Ja'far anan ba gundar ba kuma. Muhammad dan Ja'far ibnu Abi Kasirin Al-Ansari Az-Zurqi. Ina fata an gane. Qala akhbarani Al-Ala ibn Abdurrahman yace malami na mai suna Ala'u dan Abdurrahman ibnu Yaqub dan Yaquba ya karantar da ni hadisi. Maulan Huraqa shi kuwa bararren bawa ne na ainihin wato Huraqa. To waɗannan ainihin wato Huraqawa din wasu ainihin wato kabilu ne waɗanda suke daga cikin ainihin Juhaina, kamar kace yanzu suna kudancin Saudi Arabia ne a yanzu. To shi maulan su ne, wato ya taba zama bararren bawan su, kamar da yadda muka sha bayani wani lokacin wala'i din bauta ce ake yantar da mutum, wani lokacin abota ce, wani lokacin kuma saboda ka musulunta a hannunsu ne. An abihi shi wannan Al-Ala'u dan Abdurrahman dan Yaqub yace ya karbo daga mahaifin shi. To mahaifin shi shine Abdurrahman dan Yaqub. Ina fata an gane. Abdurrahman dan Yaqub yace an abi Huraira ya karbo daga nashi malamin Abu Huraira, Allah madaukakin sarki ya kara Abu Huraira yarda. قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ابو هريره يجي منزل الله ياتي من علامات المنافق ثلاثه علامومي اكو سنا daga cikin alamomi masu yawa na munafiki. Kun ga anan sai ya kawo da jami yace min alamati, yana daga cikin alamomin munafiki, alamomin masu yawa ne. To amma ga salafatun guda uku, saboda waɗannan guda uku su suka fi shahara. Idza haddasa kadhaba, duk sanda zai magana sai yayi ƙarya. Wa idza wa'ada akhlafa, sa'annan kuma idan yayi alƙawari sai saba alƙawari. Wa idza atumina khana, idan aka saki jiki da shi aka amince da shi sai ya ci amana. Wannan cin amana ba ɗan siyasa kadai ba, har malamai suna yin ta. Ka zo da wata da'awa wanda yake abin da kake bayyana wa mutane a da'awar ƙarya ne, akwai wani abu da ka boye, shi ma cin amana ce, alama ce ta munafinci. Kamar yadda haka aka kawo shi an ci a ƙasar nan, da nufin cewa za a yi gwagwarmaya ne a kafa addinin musulunci,
mutane suka taho saboda suna kishirwa ta addinin musulunci, suna kishirwar shari'a, da tafiya tayi tafiya sai aka juye zuwa ga ainihin shi'anci, aka ci amanar musulmi, aka ci amanar ƴaƴan musulmi. A wancan lokacin kadan daga cikin mu, kamar yadda na bayyana jiya da muka gano, muna fadan cewa shi'anci ake nufi, ana gwagwarmayar fada da mu akan cewa ba shi'anci bane, shari'a ake so a kafa. Lokacin da abin kuma ya riga ya bayyana, a lokacin kadan daga ciki sai suka rinka cewa suwana sun rinka fadin maganan nan, a da ba a saurare su ba. Haka al'amarin yake farawa. Haka a yanzu akwai wasu da'awoyi da yawa ana nan ana yin su. Waɗannan da'awoyin na daga cikin su da'awa da ake zuwa ga cewa wai za a ainihin wato haɗe tare da Kiristoci, a zauna lafiya, a yi kaza, a yi kaza. Gashi nan suna yawo ainihin a cikin makarantu FCEs da Colleges of Education da ainihin jami'o'i, suna tara ɗalibai. Wai ana kiran wannan da'awa menene? Interfaith. Sai ka ga malamai na musulunci, sai ka ga ainihin fastoci, an haɗa ana tafiya. Wannan irin tafiyar jama'a ana cewa ne wai ana son a samar da zaman lafiya tsakanin musulmi da kiristoci. Gaskiya fa babu rikici tsakanin musulmi da kiristoci a Najeriya. Ya kamata ku san wannan. Babu rikici ko kaɗan. A fito a faɗa wa mutane gaskiya. Ita wannan da'awa ta interfaith tana tafiya ne zuwa ga abin da ake kira wahdatul adyan. Wato akwai wani addini ne guda ɗaya da ƙasar America ta tsara a ƙarƙashin globalization. Allah ya sa ka karanta political science, ko ka karanta international relations, ko kuma kana bin current affairs. Globalization al'aulama, wato so ake duk duniya ta zama addini ɗaya, tsarin tattali ɗaya, tsarin siyasa ɗaya, tsarin al'adu da rayuwa ɗaya. Ita ake kira al'aulama, ita ake kira globalization. Menene take nufi? Shine duk duniya a koma ana capitalism, kowa ya zama ɗan jari hujja. Ma'ana a wajen harkar tattali ya zama jari hujja, a wajen harkar siyasa ya zama duk duniya demokuraɗiyya ake, a wajen abin da ya shafi harkar rayuwa kowa ya aje al'adar rayuwar shi ya ɗauki ta bature. Ka duba da kyau ka gani, garin ya waye wa bazazzagi da waina ike samu yake ci, Bakano ya samu gurasa ko koko da kosai, haka ne? To yanzu shikenan sai ka ga kowa yanzu ya koma yana shan shayi. Ba cewa muka yi shan shayi ba kyau ba, amma muna gaya maka ana tafiya da kai zuwa ga wani abu ne wanda mai yiwa sai ya bayyana akan ƴaƴanka, sannan za a fahimta. Amma alhamdulillahi malaman musulunci tun sun san waɗannan sharrori sun faɗaka. Zaka ga yanzu kowa shayi da kwai da ɗan soyayyen dankali da ƴan wata siraran hanta da ƴan wasu abubuwa, haka dai ga sunan Bahaushen nan ya koshi bai koshi ba, amma sai dai daure. Wai saboda wannan ne za a gani a gidanka a fahimta cewa kanka ya waye, ko haka ne ko ba haka ba? Sai dai ka daure mana, duk Bahaushe in ya sha shayi da kwai da siririya hanta da wani siririn dankali, ƙarya ne daurewa yake yi kawai, amma ba dan ya koshi ba. Ko an fahimta da kyau? To ana nan ana tafiya, sai kuma kaga na daga cikin harkokin rayuwa har yau shine ne riga. Yanzu an koma riga iri ɗaya ake neman kowa ya waye gari yana sawa. Ita ce a hankali, daga shirt sai t-shirt, in ba haka ba coat ko overall. A hankali ana nan ana tafiya, ana nan ana tafiya a hankali, sai kana ganin ɗabi'u na mutane suna tafiya iri ɗaya. A da al'adun mutane da yawa na Afrika shine suna aje gemu. Shi yasa Ujuku da yake ɗan al'ada ne ka ganshi da gemu, ba ahlus sunna bane. A'a, yana nuna shi indigenous African ne. Duk ɗan Afrika, ƴan Afrika ba sa aske gemu, al'ada su ce. Barin gemu al'ada ƴan Afrika ce. Sannan ƴan Afrika suturunsu, wandunansu ba sa jan ƙasa. Yanzu waɗanda suka kiyaye waɗannan sai ƙauyawan Fulani da ƙauyawan Yarabawa. Duk inda kaje kaga ba ƙauyen ba Fulatani zaka ga wandan shi iya gwiwa ne. Duk inda kaje kaga ba ƙauyen ba Yarabe zaka ga wandan shi iya ƙauri ne. To asali al'adun kenan. Yanzu kowa sai aka yo mishi falungo ya saki wandan shi ya ja ƙasa. Al'adun suna nan suna tafiya a haka, suna nan suna tafiya a haka. Sannan yanzu lokacin sallah ya yi, da lokacin sallah ƙarama, da lokacin sallah babba, sai kaga ƴaƴan musulmi suna zuwa suna siyan shirt ko t-shirt. To ba nan ba, da ana buga knockout ne kadai lokacin Christmas, amma yanzu lokacin sallah har a cikin Makka ko Madina ƴaƴan Larabawa knockout suke bugawa. Duk wannan ana tafiya ne zuwa ga me, the trend of globalization, wannan aulama din ce ake ta jan mutane akai. To hanyar aure kuma kowa ya san yadda ake aure a da, in ka ga ya ko ka je kai magana ko ka je ka tura, amma yanzu fa sai kun dade kuna soyayya, sannan za a zo a bayyana al'amari, in yi al'amari daga ƙarshe in aka zo auren wanne iri ake yi na turawa ake yi. Limamai da zaka ji an ce za a yi wedding Fatiha, ana yaudarar limamai ne, in sai gama wedding Fatiha din wani lokacin a gaban limaman take tashi ta rungumi saurayin su yi kiss, wannan al'adar Bature ce. Sanya farar riga doguwa zulumbuwa da yanka cake da Girls Night, Mothers Night, Daddy's Night, kowane ne night, duk waɗannan al'adu ne na turawa, duka ana tafi da mutane ne zuwa ga globalization a hankali a hankali. To wannan globalization dama target ɗin shi kenan abubuwa hudu ko biyar, waɗannan abubuwa guda hudu ko biyar in ka sauya wa mutum shi su, to ka sauya mishi komai. Shine na farko siyasa, duk siyasar duniya yanzu so ake ta zama demokuraɗiyya, don haka duk ƙasar da ba demokuraɗiyya take ba, gata nan America tana bi ɗaya bayan ɗaya tana sa ana kifar da ita. Yanzu Syria aka taso gaba, an ɗan ɗaga wa Bahrain ƙafa, ana gama da Syria za a komo Bahrain, an gama da Tunisia, an gama da Libya, an gama da Iraki, an gama da Afghanistan, haka a hankali a hankali. Ita kuma demokuraɗiyya kowa ya ga bala'inta, bala'in farko shine sata kuɗi, zubar da jini, waɗannan su ne manya-manyan bala'o'i, waɗannan na daga cikin riba da roman demokuraɗiyya. Duk wani wanda ya faɗi akwai wani romo da demokuraɗiyya bayan wannan, ko dai jahili ne ko kuma maƙiyin Allah ne, amma roman demokuraɗiyya shine sata kuɗi da kuma zubar da jini. Ku fahimci wannan da kyau ku gani. To sa'annan sai kuma a dawo dangane da al'amarin da ya shafi addini. To al'amarin da ya shafi addini, saboda an san kowa ya rike addinin shi yana da tsauri a kai, to shine yanzu America sai ta bullo da wannan da'awar. Gashi nan sun samu wani sakaran matashi a nan Kaduna, shine wanda suke amfani da shi, ba malami bane, shi ya san shi ba malami bane, amma kullun za ka ya sa babban riga da alkyabba da rawani, ana ibo manya-manyan pastoci da Reverend Fathers daga Vatican, daga kasashen Turawa, ana hada su ana daukan su hoto. Duk wurin gwamnan da suka je za ku yi mamaki, za a ɗibi motoci a basu, a ɗibi kuɗaɗe a basu, wai suna interfaith, wai ana ƙoƙarin Kirista da Musulmi su zauna lafiya. Kirista da Musulmi lafiya suke zaune, ba wai a Najeriya ba, duk duniya, don duk duniya ba inda Kirista da Musulmi suke yaƙi. Ya kamata ku san wannan, a daina buga kanku, a daina buga kanku, amma wata manufa ce ake so a cimma, to shine sai tafiyar ta yi nisa tukuna, sai al'amari ya zo ya bayyana, sai ka ji an ce abin da ake so eh, to so ake a koma abu addini ɗaya. Sunan addinin shi ne mai Ibrahimiyanci, wai tunda Musulmi ya yarda da Annabi Ibrahim, Kirista ya yarda da Annabi Ibrahim, mai Yahuda ya yarda da Annabi Ibrahim, to a zo a yi wani addini wanda yake Ibrahimiyanci. Kai Musulmi menene kake kyama a cikin addinin Christianity? To Kirista ya janye wannan abin kawai, so sai ka yi sauran abubuwan da baka kyama. Shi Kirista me yake kyama a cikin addinin Musulunci? Kai Musulmi ka janye ya ci gaba da yin sauran abubuwan. Menene ba Yahuda yake kyama, menene Musulmi ke kyama? Sai a hada waɗannan addinai, sai a cakuɗa su wuri guda a cikin tsarin da suka ce jama'a, a cikin tsarin da suka ce, sai suka ce in aka yi nasara akan wannan, sannan sai kuma a fara jawo masu addinin Buddha da sauransu, su ma su shigo. Wai dan a waye gari gaba ɗayan duniya addini ɗaya ake yi. Shi yasa sai suka kirkiro wani darasi mai suna The Philosophy of Religion. The Philosophy of Religion, mecece wai hikimar addini ma gaba ɗaya? Shine sai suke karantawa, ai asalin hikimar addini fa kawai dan dai mutane su zauna lafiya ne, amma babu wani Allah, ba wani Musulunci, ba wani Christianity, kawai wasu ne suka kirkiro haka don a samar da zaman lafiya. Wannan kaset din da nake magana akai, ka rike shi da kyau, wata ran zaka ce Albani ya faɗi maganar nan insha Allah, saboda da gaske suke yi, suna pumping a lot of money, dollars, huge amount of currency. Kaje ka ga shi wannan matashin na Kaduna,
kaje kaga yadda suke dankara mishi kudade da gidaje da sauran abubuwa ba dan koyi ba saboda wannan aikin da yake musu. Dan haka idan har kungiyoyi masu da'awa zuwa ga addinin musulunci da gaske suke ko to yadda suke yakar shi'a suna bayyana sharrin ta ko to su zo su fara bayyana wannan sharri na ainihin da'awa ta interfaith sharri ce kuma tana neman mutane ne zuwa ga su kafirce wa dukkan addinai a dawo ainihin abu addini guda daya. Ina fata an gane shi ko Bature zai amfani da kai ne daidai da gwargwadon bukatar shi da kai daga ran da ya gama amfani da kai daga ran nan baka da sauran mutunci. Ban san ko ka san wannan theorem ba. Ku rinka tura mutane suna karatu akan political science, ku rinka tura su suna karatu international relations, suna karatu akan ainihin diplomatic courses, za ku rinka gani su turan da kansu suke rubutawa. America tana da shahararriyar ka'ida, ita ce mi, ita ce suna cewa we have an interest to protect but we don't have a friend to protect. We have an interest, wato muna da ra'ayi da aqida da manufa da muke karewa amma ba mu da wani aboki, dan haka we have a permanent interest but we do not have a permanent friend. Muna da manufa ta dindindin da muke so mu cin mata amma ba mu da aboki na dindindin, dan haka kokarin a cimma manufar ta dindindin zai sa a iya jawo kowa ya zama aboki. Ko ka san cewa Usama bin Laden abokin America ne? Ko ka san haka? Lokacin da aka tabbatar da an gama biyan bukata da shi, shike sai aka declaring din shi a matsayin dan ta'adda, aka yake shi aka kashe. Ko ka san haka kai dan bana bakwai? Ko ka san cewa Saddam Hussein? Ko ka san cewa abokin Iraki ne, abokin America ne? Aka yi amfani da shi, aka cimma burin da aka cimma, da aka ga ya gama amfani ba a da bukatar da ake so da shi, shikenan aka yi mai sharri, aka yake shi aka kashe shi. Ko ka san haka? Ko ka san cewa Muammar al-Qaddafi, Gaddafi, ko ka san cewa babban abokin America ne? Ko ka san cewa Gaddafi ya saci makudan kuɗi waɗanda ya kai ya ajiye a America, wanda na daga cikin hikimar a yaki ƙasar shine wannan kudin da ya dankara a kasar America a manta da su, yanzu kuma an yi haka. Maganganu ne masu tsawo amma babban abin da nake so kawai ka gane a ciki shine za su iya yin abota da kowa dan su cimma burin su. Ka san wannan za su zo su jawo ka jika. Saboda haka matasa ƴan bana bakwai da kuka taso kuka fara wa'azi, ku yi a hankali, za a zo a same ka, za ka yi mamaki. Ni din nan Albani America ta turo an same ni yau shekara 18 da ta wuce, an ji ga wani matashi ya taso, an ji yana tara littafai, to shikenan din littafan da kake so za a zo a kawo maka, za a zo a yi kaza, za a yi kaza. Sai nace ba na so, ba na bukata. To ai za a yi kaza, ba na bukata. Za a karfi ka kafa kungiya, nace ba na bukata, ba ma shiga kungiya, mu ba ma kafa komai, nace ba na so komai, haka nace ba na so. Wani wawa ne, za a gina ma masallaci, za a yi maka kaza, za a yi maka kaza, za a yi maka kaza, shikenan sai ya karba. Kuma ba fa America ce za ta zo ba, ba Bature ne zai zo ba, a'a mai dogon gemu ne da yankakken wando zai zo, irin ka za a turo dan ku sani. Saboda haka matasa da ake gina muku masallatai, makarantu, ake kawo muku Qur'anan sadaka, qawaidi, arba'una hadisa, wallahi tallahi ku yi a hankali, ka je ka sanya rumfa wallahi ta bunu, kai da'awa ta fi maka wallahi in baka da hali da zaka gina makaranta ko masallaci, dan ya zama kai da'awar da take dakan daka shi kardaka tankadan bakin gado. In ba haka ba wallahi za a yi amfani da kai a rusa musulunci, a cutar da kai, a cutar da al'ummar ka, bayan lokaci kuma a zo a yi watsi da kai ko a zo a yake ka. Dan haka ku kiyaye wannan da kyau. Maganganu ne masu tsawo na dan gegaro muku su, sai wani lokaci a sake haduwa. Amma abinda nake so in gaya maka, al-aulama globalization yau ita ce manufar da ake so a cimma. Kuma ku sani idan ka tashi ka ce za ka yaki wannan manufar ko kamar iri na, yanzu ni ina yakar irin wannan manufar, to ka tabbatar da cewa rayuwarka fa tana cikin hadari ne. Don matasa sai su dauka da'awa da muke yi mu salafiyun, muna fitowa mu fadi kaza mu fadi kaza, abu ne mai sauki. Muna fadi ne a madadin ranmu da rayuwarmu da dukiyarmu da iyalanmu. kai da an dan koda maka mari shikenan sai ka ce ah to me kai ah kai da baka san implication na abin da ka shiga ba yan ta kife ne galibi matasa sai ga cewa ah to ai zai fada ne ai kabbara kawai baka san in ka fada da suwa kake fada ba ka san cewa yanzu wannan maganar da nake akan ta yau za a iya ainihin kashe ne akan wannan maganar yau so ba abubuwa ne masu arhaba da kaji muna fadan su za sauki anan a mun yadda ne mun sadaukar da rayuwar mu akan mu kare addinin musulunci kamar yadda mawakin Sardauna yake cewa da wulakanci ga ra shahada ga musulmi dan ba aibi ce ba to mun yadda mu tsaya mu kare addinin musulunci mu wayewa da mutanen mu kai ko menene zai biyo baya mun karba haka dan haka ka sani da cewa in zaka shiga da'awa as-salafiyya bayan ka je kai karatu to wallahi sai ya zama takusa ko ta nesa zahiran wa batinan wallahi babu mai baka ko taran shi in ba haka ba wallahi sai an bullo maka ta hanyar shi ko kanin ubanka ne sai an bullo maka ta hanyar shi an rusa ka ta hanyar kanin uban Saddam aka ruguza Saddam in kai baka san haka ba kanin uban shi ne a cikin gwamnatin tare suke amma ta hanyar haka aka ruguza Saddam so da haka da'awar salafiyya ku kiyaye kainuwa ce da shan Allah kuma ba wanda ya isa zama mai gidanta amma ma damar akwai wani alhaji dan kasuwa ko dan kwangila ko dan siyasa ko wani ma'aikacin gwamnati yana daukar nauyin ku ko tun daga ran nan ku sa ranar rushewar ku saboda haka ba da'awa ce wanda kake tunanin za a zo a kaddamar da masallaci a ce ana neman taimako wa ne ya kawo ba ba da'awar salafiyya ake wa haka ba shi yasa zaka ga duk malaman hadisin nan kana karanta zaka ji kowa yana da sana'a da haka yake da'awar da haka yake daukar nauyin da'awar to da haka ne sai a rasa yadda za a yi da'awar amma wallahi tallahi ma damar Saudiya ce za ta zo ta gina ma masallaci da'awar ka ta rushe Iran ce za ta gina ma masallaci da'awar ka ta rushe Saudiya za ta aika maka da Qur'anai wallahi da'awar ka ta rushe ya zama duk duniya baka da sponsor ita da'awar ita za ta dauki nauyin kanta da kanta amma wannan da wahala kuma zaka ce a irin scenario na Najeriya amma babu wahala dan su dan hodiyo sun yi anan kusa kenan su Malam Muhammad Magili sun yi shekara 500 da ta gabata Uqbat ibn Nasir al-Fihri yayi shekara 1300 da ta gabata ko 400 duk anan kasar an yi wannan da'awar lalacewa ce mutane suka yanzu kai in malami ne kai kawai zaka zauna ne ka shafe jikinka da Vaseline wallahi tashi za ku yi wurjanjan dan hodiyo gashi mun fadi yana sana'a Abdullahi Gwandu yana sana'a duk waɗannan da kake ji suna sana'a da haka suka tsaya suka rike sana'a suka rike da'awar ta su sai zama ba a iya kariya da'awar ba sai dai da'awar ta kariya duk abin da ta tinkara to ku kiyaye wannan magana da kyau Allah madaukakin sarki ya taimaka to shine sai ainihin wato Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa na daga cikin alamomi masu yawa na munafiki su ne dai guda uku kariya sadan saba alƙawari sannan cin amana dan haka malamai ku ji tsoron Allah in za ku yi da'awa tun ranar farko ku fadi inda kuka dosa ku ce mu da'awar mu kaza 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 ce ku fada wanda yaga zai biya bi wanda yaga ba zai bi ba shikenan ya bari yau shekara 32 ko da uku ina wannan da'awar tun ranar farko da muka fara da'awar haka muka fara bayyana a jama'a ga inda muka dosa babu idda ba a yi ba jama'a shekara 10 da ta wuce wasu ma sun taso da Allah a zo wai za a kafa wata kungiya ta salafiyya nace Allah ya tsine wa kungiyar salafiyya ba za mu shiga ba suka koma suka yi fushi duka makirci ne makirci ne me in za a kafa me yasa sai an zo an same ni me yasa kuma tun da na ki ba da goyen baya aka ki kafawa idan da na mutu kenan ba za a kafa ba ko kuma in da na shiga na mutu shikenan sai ta mutu daga nan zaka gano ashe ni aka haro sai kun rinkai kuna ta katsantsan sai kwakwalwar ku ta zama tana hango nesa mai nisa Allah madaukakin sarki ya taimaka in ba haka ba za ku zo ku rinka fara da'awa bayan lokaci sai a ji inda kuka faro ba nan kuma kuke ba kun juye kun zama wani abu daban Allah madaukakin sarki ya kiyaye qala haddathana uqbat ibn mukrim ibn mukram al-ammi qala haddathana uqbat ibn mukram al-ammi haddathana yahya ibn muhammad ibn qais أبو زكير قال سمعت العلاء ابن عبد الرحمن يحدث بهذا الإسناد إمام مسلم يتي مالمينا ميسونا أقبة أم مكرم العمي يا كرن تدني أين حديثي shi ko yake cewa malamin shi mai suna Yahya dan Muhammad dan Qais Abu Zukairin ya ainihin wato karantar da shi hadisi ya karantar da su hadisi qala shi Abu Zukairin yace sami'tu al-Ala ibn Abdurrahman naji al-Ala dan Abdurrahman shine wancan dake cikin isnadi yuhaddisu bi hadha al-isnad yana bada ainihin wato hadisi da wannan hanya ta isnadi wa qala amma a cikin wannan riwayar sai ta dan saba wacce sai aka ji ya ce annabi ya ce ayatul munafiqi salasun ayoyin munafiki alamomin munafiki guda uku ne wa in sama wa salla ko da yana azumi yana salla wa za'ama annahu muslimun kuma yariya cewa shi musulmi ne madamar ƙarya cin amana saba alƙawari ko yariya cewa shi musulmi ne ba musulmin arziki bane munafiki ne ina fata an gane قال وحدثني أبو نصر التمار وعبد الأعلى بن حماد قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمثل حديث يحيى بن محمد عن العلاء وذكر فيه وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم مسلم يتي مالمينا ميسونا أبو نصر At-Tammar kun ga irinta At-Tammar malamin Imam Muslim ne me cece sana'ar shi malam mai dabino an fahimta yanzu kana ustazu kana ganin cewa kai ba za ka yi tallan dabino ba kana ustazu kana ga ba za ka jure wani shago ba kana ustazu kana ga ba za ka yi noma ba ku je ku dauki waɗannan sana'o'i ku yi ku kare mutuncin ku daga nan a hankali sai ka ga kai tarakki ka kai inda ba ka zato an fahimta jama'a wato ba a faruwa daga sama sai a ruguzo lokaci guda ka fara daga ƙasa din idan ka je kana karatu game da entrepreneurship wato game da kananan sana'o'i zaka ga a cikin studies na entrepreneurship yanzu wanda ake promoting ake kokarin dalibai da sauransu su iya zaka ana buga misali da Abiola Abiola ya fara ne da ɗan abubuwa haka ɗan kanana ya kamo nan ya hada nan ya siyar da ganyen ayaba nan ya siyar da kwakwa can ya siyar da kazana da haka ya hada ya zama abin da ya zama an fahimta jama'a haka ake yi kuma duk su ɗan tata din nan ka bincika da haka suka fara ya kasa gora nan a baka ya je yana siyarwa nan yana gashi nan ya zama ɗan tata gashi nan ya zama abin da ya zama haka ake yi so karkace kai ka fi ƙarfin kaza kuma za a iya maganin wannan ne jama'a daga yara matasa kanana iyaye su rinka saka su a cikin sana'a shikenan sai ga yaro ya girma ba shi da girman kai jama'a amma in aka saki ya rika ya zama shekara 30 ya gama digiri to digiri kuma yau kowa ma yana da digiri a Najeriya ya gama digiri ba aikin yi in aka ce mishi to zo ga wata gonar mu za ka rinka gona noman rogo sai ya ce bi din ina da digiri in yi noman rogo to amma in yana yi tun yana karami fa ba zai ji nauyin yayi ba saboda haka yana daga cikin hanyar da iyaye za su yi maganin wannan a samar da wuraren koyar da sana'o'i kar ku saurari gwamnati ba za ta iya ba kasashen Asia da kasashen China a haka ne yau suka kai yadda suka kai jama'a saboda ana ta haihuwar matasa yanzu adadin matasa ka duba a kowane gari ko kowace anguwa yafi na iyayensu yawa manya to kuma ya zama ba su da sana'a dole kullun za a kamo wannan ya sace kaza ya fuske kaza ya kwaci wannan haka ba dan kullun ba saboda ba su da abin yi kuma ba za su zauna haka ba an fahimta jama'a shi yasa kuka ji ran nan malam Abdulwahab da nake kawo misali babban malami na Kano da muka je wani taro a Saudi Arabia sai yace yana ba gwamnatin Saudi Arabia abubuwan da za ana ta abin nan kamar ƴaƴan maguna amma an ci an koshi malam ba wuya abinci a wallahi sai ka ga Bahaushiya ta taho da ƴaƴa hudu suna binta in ka ce waɗannan naki ne sai ta ce takwas na gida to sai malam Abdulwahab ya ce in zai yi gwamnatin Saudi Arabia ta rinka zuba su a cikin jai a rinka ɗaukar su wato irin waɗannan sojoji masu rawar daji ne ake kiran su kurtu sojan da ba karatu ne wannan irin na gudun nan kurtu to sai da muka je wani taro sai wani ɗan Saudi Arabia mai kaifin basira da malam Abdulwahab maimaita wannan magana sai ya ce a gwamnati suna jin tsoro ne kun san ku jaje bakake kuma karfi ne da ku in suka shiga kurtun nan to nan gaba za su iya kifar da gwamnati ina fata an gane
zaka ga yanzu galibi ga suna ƴaƴan Hausa a Makka sai dai su dako ko gadi ko shara,
saboda gwamnatin kasar ba ta bada dama ga duk wanda ba dan kasa ba ya shiga jami'a, sai in kai dan kasa ne, in kai ba dan kasa bane iyakarka secondary, in ka gama secondary shikenan. To ƴan kasashen Sudan da Bosnia da sauransu da aka haife su a Saudiya, in suka gama secondary sai iyayen su sai su yi hikima sai su turo su kasashen su, sai su je sai su degree, in suka koma kuma sai Saudiya ta dauke su aiki. To mu kuma mutanen mu ba su da wannan fasahar, da sai su rinka turo ƴaƴan. Amma ƴan kadan daga ciki, yanzu muna da kwaya biyu a nan Jami'ar Ahmadu Bello,
suna in fa ina jin dai ma bana ya gama ko zai gama. To irin wannan kuma da ka koma kuma sai Saudi Arabia sai ta bada muhimmancin daukar ka aiki, saboda kai an haife ka cikin kasar, kuma ka je kayo karatun da ƴaƴan kasar ta ba su da shi. To kaga da sai mutanen mu su yi hikima haka.
Allah madaukakin sarki ya taimaka. Yace wa haddathani Abu Nasr at-Tammar, malami na mai suna Abu Nasr malam at-Tammar mai sai da dabino ya bani labari. وحد وعبد الأعلى ابن حماد دا الإمام عبد الأعلى دان حماد قال وأن مالمين عبد أبي سكتي حدثنا حماد بن سلمة مالمين سميسونا حماد بن سلمة يا كرنت دسو حديثي عن داود ابن أبي هند دا جناش مالمين ميسونا مالن داود دان بابن هندتو عن أبي سعيد عن سعيد بن المسيب شيكو يا كرقو دا مالمين سعيد دان مسيب آخر المتقدمين كينا. عن أبي هريرة لقى أينهن أبو هريرة ببما لم ينصحبي قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من زن الله يافئي سيفئي بمثل حديث يحيى بن محمد عن العلا سيفئي إذن حديث تند مكرنتا وند يحيى بن محمد يرويتو دقى علا وذكر أتكينش وذكر فيه أتكين ونن حديث يفئي تيوا وإن صام وصلى. Duk mutumin da yake ƙarya, yake cin amana, yake saba alƙawari, to munafiki ne, koda yana sallah yana azumi, wa za'ama annahu muslim, koda yariye cewa shi musulmi ne. Yadda ka ji wannan hadisin, haka su ma waɗannan malamai suka ainihin ruwaito shi. Allah maɗaukakin sarki ya taimaka. To duk waɗannan lafuzza, kamar yadda ɗazu na tsaya na tantance mana jama'a, munafinci ake nufi, munafinci ba wanda yake kafirtawa ba. So ba a kafirta asalin mai wannan, sai dai kuma ya halatta a kira shi munafiki don ayyukan munafikai ne. Don aka ce wani irin munafinci, sai a ce nifaqun duna nifaqin, munafincin da bai kai munafincin kafirci ba, kamar yadda akwai kufrun duna kufrin, haka akwai zulmun duna zulmin. Allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin, Allah yace waɗanda suka yi imani ba su hada imanin su da zalunci ba. Ula'ika lahumul amn wa hum muhtadun, waɗannan suna cikin aminci kuma da shiriya. Sai sahabbai suka ce to mun shiga uku, wuyo waye bai taba yin zalunci ba? Sai manzo Allah ya ce a ba zalunci irin wannan ake nufi ba, shirka ake nufi. Ba ku ji bawan Allah Luqman ya ce inna shirka la zulmun azim, shirka ita ce babban zalunci? To daga waɗannan bayanai na Qur'ani da hadisi, sai malamai suka sake cewa to kaga zalunci shi ma ya kasu kashi biyu, akwai zalunci na shirka, akwai kuma zalunci na cuta, yadda kake cutar kanka ka yi wani abu na sabon Allah, ko ka cuci wani ka zalunce shi game da wani haƙƙi na shi. Saboda haka waɗannan abubuwan ba a sanin su da tafsilin su, da yadda za a fassara kowane hadisi da tashi ma'anar, sai ka je ka zauna gaban masana sun koya maka. Babu bayani hali imani man qala li akhihi almuslim ya kafir, babin da ke bayyana halin imanin wanda ya faɗa wa ɗan uwan shi musulmi ya ce ya kafiri. Ka dubi ɗan uwanka musulmi sai ka ce mishi ya kai kafiri, to malamai suka ce to yaya kai halin imaninka? Shin naka imanin yana nan, ko kuwa naka imanin ya ruguje, ko kuwa wata tangarɗa ta samu a cikin imaninka? Jama'a kun fahimci babin da kyau? Haka yake a takunin sako. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر وعبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما.
Muslim ya samu wannan hadisi daga malamin shi mai suna al-Imam Muhammad wato al-Imam Abu Bakar ibn Abi Shayba shi ko ya samu daga malamin shi mai suna Malam Muhammad dan Bishiru ku kiyaye Bishir daban Bashir daban Bashar kuma daban amma asali a cikin sunaye Bishir ne da Bashir Bishir da Bashir Bashar suna ne na jinsi don Bashar mutum kenan kawai mutum man an gane to Bishir ake cewa Bishir ko kuma ainihin Bashir sannan akwai kuma Bashar wato didde mai bushara ko mai al-Bashir wa Abdullah ibn Numair Muslim yake cewa malamin shi Abu Bakar dan Abi Shayba ya karantar da shi hadisi daga nashi malamin mai suna Muhammad dan ainihin Bishir wa Abdullah ibn Numair da Abdullah dan Numair qala wadannan malamai suka ce ina fata an gane haddathana Ubaydullah ibn Umar Ubaydullah dan Umar ya ainihin wato karantar da su hadisi shi Ubaydullah dan Umar yake cewa an nafi'in daga nafi'u shi kuwa nafi'u abu abdullah al-madini bawa ne abdullah dan umar ya yan tashi kuma ya koya mai karatu sai waye gari ya zama babban malami an ibnu umar daga abdullah dan umar anna annabiy sallallahu alaihi wa alihi sallama qala annabi ya ce idza kafara ar-rajulu akahu idan mutun ya kafirta dan uwan shi faqad ba'a biha ahaduhuma to daya daga cikin su ya cancanci wannan kalma ta kafirci in ma shi wanda ya faɗi kalmar kalmar ta tafi zuwa ga wanda aka fadawa in ya tabbata ya kafirta sai ta tsaya ta idan ba haka ba sai ta bouncing back sai ta tsalle sai ta dawo kanshi amma ita kalmar ba ta faduwa dan haka duk lokacin da ka bude baki ka ce wa na kafiri ne a halin fa musulmi ne sai dai wai kana nufin ya aikata wani abu wanda kai a ganin ka ya kafirta to wannan hadisin yana ce maka to ita dai kalmar ba ta faduwa ko dai ta tafi can ta tabbata inda ka wurgata ko kuma ta zama back to sender wanda ya aika da ita ta dawo kanshi to zamu dawo mu tattauna mu ji me malamai suka fadi dangane da waɗannan masaloli insha Allah na'am a mun faɗi sunan shi ko da safe waye sunan al-Imam Abu Bakar ibn Abi Shayba Muhammad ibn Abdullah Muhammad shine sunan Abu Bakar din ibn Abi Shayba baban shi sunan shi Abdullah ai dama tana faruwa wato ita al-kunya a wurin Larabawa fa kamar yadda nake faɗa mana kamar yadda mu muke raya kalmar malam wani haka suke raya ta to kuma saboda wannan yiwuwa wani yana da ƴaƴa da yawa to sai alkunya shi ta zama tana da yawa da gurgurdan abokan ƴaƴan kana da ɗa Ibrahim idan abokin ɗanka Ibrahim ya ganka sai ce sannu baban Ibrahim kaga yaran da ke kusa ya za su rinka ce maka baban Ibrahim to kuma kana da ƴa Maryam to ƙawayen Maryam kuma sai ganka sai ce sannu baban Maryama to nan kuma me su kuma baban Maryam to sai ka ga mutum ɗaya yana da alkunyoyi daban-daban suna cikin al'adun Larabawa ne mas'ala ta farko ta wannan hadisi dai na Ibn Umar Bukhari da Muslim suka ainihin fitar da shi sannan bayan Bukhari da Muslim an samu al-Imam Abu Dauda da ainihin Tirmidhi Imam Malik ma duk sun fitar da shi Ahmad ya fitar da shi al-Imam Abu Awana ya fitar da shi الإمام أبو نعيم يافت دوانا حديثي كما يد ابن حبان يافت دوانا حديثي مالا ابن منداشي ما يافت دوانا حديثي حكنا الإمام البيهقي الإمام البغوي شي ما يافت دعينه وانا حديثي ميسا أكي قبات دبغوي أكي جنشر دبغوي سبو دا نفركو ديدا ما شيازو أكاليشانس يزو ديشيني نكاليشانس أما شي وتكلم مقدما للتافيش yake cewa ni ba malami bane amma ina rayuwa a zamanin da malamai sun yi karanci yace to daga abubuwan da muka ga malamai sun rubuta kuma muka je muka dan rairayo abin da muka koyo a bakunan malaman mu shine nake so raya ambaton sunna saboda tayi rauni a wannan zamanin dan haka ya tashi ya rubuta littafi mujalladi 15. Amma ba malami ne, nace shi ba malami. Yanzu kai in ka zauna wurin irin waɗannan suna ce maka su ba malamai bane. To kai dan kana karantar da 70 hadisa, kai kan ai sai a ce kuskuren malamai ne ma ya samar da kai. Yace shi ba malami bane, haka ya faɗi, yace shi ba malami bane. Amma a wannan zamanin karanci, an yi karancin yaɗa sunna, shi ne yake so shi ɗan dakon malamai ne zai yaɗa, zai kai wa duniya aikin malamai, shi ne ya zauna ya rubuta wannan littafi. Mutumin ƙasar Afghanistan ne tayi, ko kuma Tajikistan. Allahu akbar, kaga kenan ba Balarabe bane. Koyan Larabci suke, har yanzu haka suke gaba. Koyan Larabci suke, zaka ga an kawo su Jami'ar Islamiyya ta Madina, sai kaga ba su iya Larabci ba. Wani lokacin huruful hijaiya sai an koya musu. Amma mutane ne masu ƙwazo, saboda an haife su cikin wahala da dutse da yunwa da menene, in ya zo Madina ya ga ga abinci ga kaza, kuma ga karatu sai ga ya zage. Shekara biyu sai kaji ya ce ya haɗa hadda Qur'ani, kafin wani lokaci sai kaji ya koyi karatu, sai a ce ya, sai ce garinsu zai koma zai je ya haɗa addini. Haka suke mutane ne masu ƙwazo, masu yi da gaske. Allah maɗaukakin sarki ya taimaka. Mas'ala ta uku ta wannan hadisi ita ce, fi fawa'idihi minha bayanu halil muslim idha qala li akhihi al muslim ya kafir. Wannan hadisi yana bayyana halin da musulmi zai shiga idan ya kira dan uwan shi musulmi ya ce mai ya kafir. Wa huwa an yatahammala isma takfirihi in lam yakun kama qala. Halin da zai shiga shine zai dauki alhakin kafir tashi. Kun ga daga nan zaka fara fahimtar sabanin yadda ake fassara hadisi. Wato ita kalmar in ka ce wa wana kafiri, in ya zama shi ba kafiri bane, to abinda malamai suka fassara wannan hadisi yadda zamu zo mu ji daga bakin masana, shine in kalmar ta tashi dawowa wurin ka, ba wai za ta dawo bane a yadda ka tura ta, ta dawo kai ta kafirta ka, a'a za ta dawo maka ne ta dora maka laifin ka kafirtar da musulmi. Domin tambayar ita ce, shin kafirta musulmi kafirci ne? Zunubi ne wanda bai kai kafirci ba. Ina da yakinin wannan magana ina faɗin ta, kusan duk mai saurare na bai taɓa jin wannan fassara ba. Saboda galibin yadda ake fassara hadisin shine, idan har ka kafirta shi ya zama shi ba kafiri bane, to kai ka kafirta. Dan haka wasu ƴan kungiyoyi a ƙasar nan, in aka ce musu kafirai, yanke sai su dawo su ce kai ne kafiri, tunda su sun tabbatar su ba kafirai bane. Dan haka kai ka kafirta. Amma sai na gaya muku, in kai ahli sunna ne salafi, in aka kafirta ka saka jibati, sai ka nasu a bayyana maka ya akai ka zama kafiri. In ka gamsu ko kar kai girman kai ka tuba kawai. So ba girman kai a bisa manhajin salafiyanci. Wani ya ce kai kafiri ne, kar ka ce ku kashe shi, kar ka ce ku yi mai duka, ni din jikan sarkin musulmi, a'a. Sai ka ce to ya akai na zama kafiri, ala gafarta malam. In ya ce maka ga yadda akai, ga yadda akai, ga yadda akai, sai ka ce wai ashe abinda na faɗa kenan, eh to Allah ya ce mini la ilaha illallah muhammadur rasulullah, shikenan. Baka faɗi ba kai kai nasara. So duk lokacin da mutum ya faɗa maka wata kalma ce maka zafi, tsaya ka auna ta ka gani, idan har ta zama haka take a kanka, ko ka yi ƙoƙari ka gyara ta. Wallahi jama'a, wannan yana daga cikin riba ta bin manhajin salafiyanci. Ko ce maka akai jahili, kar ka damu, ko ma ka gani kai jahili ne. In aka ce baka iya tafsiri ba, ko ma ka ga baka iya ba. In aka ce maka baka iya hadisi ba, ko ma ka ga baka iya ba. In baka iya ba, je kaka iya kawai, shikenan kawai. Wato ka ci riba daga zagin da ake maka, sai zama shi in ya zage ka dan ya aibanta ka ne, kai abin ya zama maka alkhairi. Wa minha wujubu hifdhil lisani, wa minha wujubu hifdhil lisani an qawlil khana wal fuhsh. Wannan hadisi yana nuna mana wajibi ne kowa ya tsare harshen shi daga maganganun banza da kuma alfasha. Saboda in kai maganar banza akan wani, in ta tabbata ba haka ba, to za ta dawo kai kuma za ta ci mutuncin ka, ta ci mutuncin addinin ka. Wa min ha wujubu ihtiramil muslimi li akhihi al muslim. Wannan hadisi yana nuna wajibi ne duk musulmi ya mutunta dan uwan shi musulmi. Wa adami ramihi bi kalamin badhi. Sannan kuma duk musulmi kada ya jefi dan uwan shi musulmi da wata kalma ta ainihin wato kaskanci mislul kufr karka sake ka ce wa dan uwanka musulmi kafiri wal fisq karka ce mishi fasiki wal fujur karka ce mishi fajiri mutumin banza wa minha inayatu shari' bi tanbih wal irshad ila ma huwa al aula bil muslim wannan hadisi yana nuna irin yadda annabi yake bada muhimmanci ya fadakar da musulmi ya kuma nuna musu zuwa ga abin da yafi dacewa gare su wa ibadihi amma yashinu irduhu wa dinihi sannan annabi yana bada muhimmanci dangane da wayarwa da musulmi kai game da duk abin da musulmi zai yi wanda zai zubar mai da mutuncin shi ko ya taba mishi addinin shi haka ake so malamai su zama malamai su rinka wayar da kan musulmi suna nuna musu abin da in kun yi zai zubar muku da mutunci abin da in kun yi zai taba muku addini to a wayarwa da musulmi kai akan haka wa minha anna ramyal muslimi bil kufr min adh-dhunubil khatira wannan hadisi yana nuna mana jifan musulmi da kafirci yana daga cikin zunubai masu hadari fa yajibu tauba minha wajibi ne duk musulmin da ya san ya taba haka ya tuba واستحلال اخيه بتكذيب نفسه sannan kuma yaje ne mai dan uwan shi ya halatta mai wani ina taba ce maka kafiri don girman Allah ka yafe ni don wallahi ƙarya nake ko kuma kuskure nake ko ganganci nake ka fito ka fada mishi haka ina fata an gane wa talabil musamaha lahu fi zalika da kuma neman yafewa ka nemi shi wannan da ka kafirta akan yafe maka kuje ku karanta littafin nan na ainihin shaukani malam ko za a gan shi nan na gan shi kana karatu kwanaki littafin shaukani da yake tarihin malaman zamanin shi albadru tala a cikin littafin albadru tala a kun gan shi wannan littafin al'imamun shaukani ya rubuta shi yau kusan shekara 200 da ta gabata a lokacin da shaukani ya fara karantarwa matashi ne yaro ne danye dan haka ya rinka wasa da nassoshi yana kafirta mutane lokacin da girma ya kama shi ya doshi wajen shekara 70 sai ya rubuta wannan littafi a cikin wannan littafi sai ya zo kan matsala irin wannan sai ya ce to jama'a ku saurara yace ni Muhammadu dan Aliyu na kasance da ina daga cikin masu wautar kafirta mutane yace amma wallahi na gane kuskure ne saboda haka Allah madaukakin sarki ya gafarta mini kuma na tuba kuma duk wanda na ayyana sunan shi na kafirta shi ma damar da ganganci ne ko da kuskure ya fi ni ka karanta wannan littafi albadru salih bi mahasin man ba'da alqarn al-tasi yayi tarihin malamai ne daga ɗan karni na 9 zuwa ainihin ɗan karni na 10 wato waɗanda suka rasu kusan shekaru ainihin wato 400 300 zuwa 200 da suka gabata na fata an gane haka ya kamata kai abin da ba daidai ba to kai gyara akai haka dan godiyo shi ma ya fadi bana iya tuna cikin wannan littafin shi cikin ɗaya daga cikin tafai shi shi ma yace ya samu kanshi a irin wannan halin a farkon rayuwar shi amma ya fita daga cikin wannan abu ƙarshen karatun nan namu in mun kai ƙarshen shi yau insha Allah zai bayyana maka sirrin yin haka wani babban malami zai maka fassara zaka ji abin da ya rinka jan waɗanda suke sababbin jini a cikin harkar karatu suke da gaggawar kafirta mutane to abinda wannan wa'azin namu yake cewa a yanzu ka taba kafirta wani da ganganci ko da wauta ko daga baya ka gano kuskure ne ma damar ka ayyana suna to ka neme shi kai da shi ya sai maka amma in ba ayyana suna to dama wannan shine asalin manhajin malaman salaf manhajin malaman salaf dama in ba mutum ya kafirta kafirci karara wanda babu wani tawili ba to ba sa ambatan shi da sunan shi su kafirta shi sai dai su ce wanda yayi kaza ya zama kafiri to wannan kan magana a bude take kamar yadda zaka ce duk wanda ya saci 10,000 ya zama barawo ba ma ka gan kace jama'a wani barawo ne to yanzu ana buƙatar ka kawo dalili amma an kace duk wanda ya saci 100,000 farawo ne wannan ba wanda zai ce ka kawo dalili don ai zahiri ne yayi fata amma baka ayyana ba to ku kiyaye takfirul muayyan da tafsiqul muayyan da tabdi'ul muayyan da tafjirul muayyan wannan na daga cikin masaloli waɗanda sai ka gogu a ilimi zaka iya wato ka ambaci sunan mutum ka kafirta shi sai kana da hujja kuma kai ka auna kanka tukuna ka kai ka iya tantance hujjojin ba wai ka rike aya kwa dai ko hadisi kwa dai ba a'a ka binciko na soshi sannan ka dubi irin kalmomin da ya fadi sannan ka dubi yadda yake ka duba malami irin Ibn Taymiyyah zai zauna tare da mutum suna tattaunawa sai ce kaga wanda yake ba ya zama kafiri sai wani ya ce to ni ai nayi wannan abu yanzu ni kafiri ne sai Ibn Taymiyyah ya ce a'a ba za mu kafirta ka ba sai ya ce a to ka ce wanda yayi ya zama kafiri kuma ni nayi sai ya ce a'a ai akwai sharuɗa da ake dubawa kafin a nakana wa mutum kalma wato malaman musulunci ba celebration suke ba ba murna suke wa ne zama kafiri ba fa sabanin ɗan yau in yi wa'azi ya ce suwana sun zama kafirai har sai da daɗi yake yana miƙa haka ya more
Allahu akbar ومنها ما قاله في الفتي وهذا يقتضي أن من قال لآخر أنت فاسق أو قال له أنت كافر فإن كان ليس كما قال كان هو المستحق للوصف المذكور وأنه إذا كان كما قال لم يرجع عليه شيء لكونه صدق فيما قال ابن حجر أجتم فتح الباري وكاق وانا الحديثي ياهو كنت دوان ديتي ووان ياكي فاسقي كويتي دشي ياكي كافري idan maganar ta zama ba haka take ba to wannan maganar za ta dawo kan wanda ya fade ta in kuma ta zama kamar yadda ya fade ta to shikenan shi wanda ya fada babu komai akan shi ba dan komai ba saboda yayi gaskiya akan maganar shi sai yace walakin la yalzamu min kaunihi la yasiru bidhalika fasiqan wala kafiran alla yakuna asiman fi surati qawlihi lahu anta fasiq بل في هذه الصورة تفصيل ga wani bayani kuma ka ji yadda malamai ke jawabin wanda da kace mishi kafiri ko fasiki sai aka ce a kaddara ta tabbata kafiri ta tabbata fasiki to karka ji an ce eh ba komai akan ka ka dauka ka fita salin alin sai an dubi da wacce manufar ka fada ya tabbata kafiri ne amma da wace manufar ka fada sai yace in qasada nushahu aw nusha ghairihi bi bayani halihi jaza idan ka fadi cewa wane kai kafiri ne ko wane kai fasiki ne ka fadi haka ne dan yi mishi nasiha wane eh kaga wannan kalmar da ka fade ta to ta kafirta ka don haka ina maka wa'azi ka ji tsoron Allah ka tsira kaga yanzu da nufin nasiha ne wane eh kaga wannan abin da kai fasikanci ne gare ka ka zama fasiki da wannan abin da kai ka tuba to inda nufin nasiha ne to ya halatta wa in qasada ta'bira ko ta'yiruhu wa shuhratuhu bidhalika in ko yayi nufin ya ainihin aibanta shi ne ya kuma kunyata shi a cikin jama'a wa mahaba afa abahu ya kuma ya zama tsantsar cutar da shi yake lam yajuz to haka bai halatta ba لأنه مأمور بالستر عليه saboda an umarce shi ne da ya sutota mishi ya rufa mishi asiri wa ta'limihi ya karantar da shi wa izatihi ya mishi wa'azi bil husna ta kyakkyawa hanya to in yazo yana ce mishi kafiri fasiki da nufin me da nufin ya ci mutuncin shi to ma damar ya zan da haka yake to yana da zunubi dan haka fa mahama amkanahu zalika bil rizqi ma damar zai samu hanyar da zai mishi nasiha da tausasawa la yajuzu lahu an yaf'alahu bil urfi to bi halatta sai yayi mishi da zafafawa ba an fahimta jama'a li annahu qad yakunu sababan li igra'ihi domin ta iya yuwa in yazo ya ce mishi wana eh nazo in maka nasiha ne amma ka san cewa kai kafiri ne to in ya zama ya ga haka zai fahimci tunzira kuma haka zata tunzira shi to bai halatta ba wa israrihi ala zalika alfi'l haka kuma zata sa ya kitu ba yace to an kafirta din jefa na a wutar jahannama ka ba wala kiri mabudin shi ma ya jefa a wutar sakara sai ka san bahaushe shi ma ya iya irin nashi kalmomin sai ce cewa kama fi tab'i kasirin minan nas kamar yadda yake haka yake tabi'ar da yawa daga cikin mutane minal anafa na tsanantawa la siyama in kana al-amir duna al-ma'mur fi al-manzila musamman in ya zama wanda yake wa fadan yana kasa da shi
sai ya zama in yazo fadan yana fadin kalmomi na kafirtawa fasikantarwa da makamantan haka to a irin wannan halin kuma ba haka ya dace ba sai bi hanyar tausasawa intaha wannan magana daga Fathul Bari ya dauko ta mujalladi na 10 shafi na 480 zuwa 481 jama'a kun ji mas'ala ta shi dake ita kuma tana cewa ne koda ya tabbata kafiri to karka fada mai dalifin mu da nufin cin mutunci ashe kenan yanzu hatta kristoci da muke zagin su da wannan kalmar bai halatta ba sai ga kawai mu'amala ta hada ka da krista sai ka ce mishi da Allah gafara nan kafirin banza kafirin wofi ko kuma babarbare sai ce kirdi ko fulatani ya ce kado mero duk waɗannan bai halatta ba saboda yana ganin ka kawo mishi hujumi ne a taka kana cin mutuncin shi an fahimta jama'a wato kai fatan wani wace hanya za a bi ya gyaru to daga ciki ko akwai kyakkyawar kalma akwai fuskantar shi da kalmomi na ma'ana ina fata an gane wannan Allah madaukakin sarki ya taimaka almas'alatu rabi'a fi aqwali ahli alilmi fi ma'ana qawlihi faqad ba'a biha ahaduhuma kun tuna maganar da ne alqauri cewa za mu dawo mu tattauna ma'anar wannan hadisi sabanin yadda ake fassarawa idan annabi yace in ka ce wa wani kafiri in bai tabbata kafiri ba kalmar za ta dawo kan daya daga ciki to galibi yadda ake fassarawa shine in shi bai tabbata kafiri ba wan ta dawo kanka za ta dawo ne akan kai ka zama kafiri malam yace qala ash-shaykh abu amr ibn salah rahimahullahu ta'ala fi hadha al-hadith ishkalu malam yace wannan hadisi akwai dan likitawa a ciki min haythu inna al-muslim al-musaddiq la yakfuru 'inda ahli al-haqqi bi hadha wa amsalihi domin malamai kwararru sun tabbatar da cewa musulmi wanda ya zama asalin shi musulmi ne fadin irin wannan kalmar ga dan uwan shi musulmi ba ta kafirta shi shine kai musulmi ne sai ka dubi wani musulmi sai ka ce mai kafiri sai ya tabbata shi da ka cewa ba kafiri bane to shin ko furta wannan kalma da kai ka jefa mai ta kafirta ka malamai suka ce gaskiya ba ta kafirta ka akan haka wa karkashin haka sai suka ce fa min ahli alilmi man hamalahu ala almustahil lidhalika haka sai wasu malamai suka ce to gaskiyar lamari abinda ake nufi ga wanda ya halatta yin haka yana ganin halal ne ka rinka zagin musulmi da kalmar kafirci to wasu malamai suka ce shine wannan kalmar take dawowa ta kafirta dan ya halatta abinda yake haramun wato an haramta maka ka ce wa wani kafiri to kawai sai ka ce ba haram bane halal ne kamar yadda an haramta maka shan giya sai ka ce giya halal ce to yanzu ko baka sha ta ba ka zama kafiri to me ya kafirta ka halatta haram kun fahimta wasu malamai fassarar da suka yi kenan wa minhum man qala ma'anahu raja'at alayhi naqisatuhu li akhihi wasu malaman suka ce ma'anar ta shine wannan nakasawa wannan cin mutunci da yawa wannan musulmi to ta dawo kanshi idza lam yakun kama qala bi kadhibihi alayhi in ya zama ƙarya yayi mishi magana bata cancanta ba wa hadhanil wajhan to bari ku ji yadda malamai ke aiki su yace amma waɗannan fassarorin guda biyu muba'idan li zahiril hadith ba su daidai da zahirin hadisin ba don zahirin hadisin yana cewa ɗayan su ya wayi gari da kalmar ya kafir sai zama shi wanda aka faɗa ya tabbata kafiri ne ta hau kanshi to sai zama ba haka take ba to zahirin hadisin yana nuna in ta dawo za ta dawo ne a matsayin ta mai da shi wanda ya fade ta kafir to kaga waɗannan fassarori guda biyu malam yace a zahiri ba su dauki wannan ma'anar ba wa minhum man hamalahu ala al-khawarij daga cikin malamai akwai waɗanda suka ce wannan hadisi yana magana akan khawarijawa ne al-mukaffirina lil-mu'minina waɗanda suke kafirta mu'minai sai kuma malam yace wa hadha ya abahu kaunu sahih abinda kuma wannan fassara zai zama ita kuma ba daidai ba saboda ingantacciyar magana annal khawarij la yukaffaruna su kuma khawarijawa da suke kafirta mu'minai ko to ba a ainihin kafirta su haji kuma wata mas'ala ni wa ita ma ta baka mamaki dazu nake gaya muku a darasin nan da muke yi cewa sahabbai su suka fara fada da khawarijawa da suka bayyana suka ce Aliyu ya zama kafiri jinin shi ya halatta Muawiya ma ya zama kafiri jinin shi ya halatta suka ce waɗanda suka koma gefe guda ma munafikan Allah ne su ma sun zama kafirai jinin su ya halatta to waye musulmi sai suka ce sai wanda yazo tare da su a lokacin su 4000 ne kaf dan haka suka ce duk duniya kowa ya kafirta sai su in kana son ka zama musulmi ka dawo sun taru kuma a cikin gida ɗaya ne sai sayyidina Ali ya ce to abinda za a yi sai aka ce wa Aliyu ka kafirta mutanen nan ne kai declaring kai shelai yaki akan su sun zama kafirai sai Aliyu ya ce la min al kufri farru kafirci suke tsoro shi yasa suka gudu suna ganin mu kafirai ne in sun zo sun hadu da mu za su zama kafirai suna ganin su Muawiya kafirai ne in sun hadu da su Muawiya suna ganin su Abdullahi dan Umar da su Sa'ad ibn Abi Waqqas kafirai ne dan haka suka gudu yace ya zamu bi su kuma mu ce dole sai mun kafirta su aka ce to ranka idan ya za a yace zamu hada su da malamai tunda dai mun fahimci cewa ayoyi ne na Qur'ani suke hujja da su to mu ma muna da malamai masana Qur'ani Abdullahi dan Abbas kai sahabi ne kai malami ne kuma kowa ya san manzon Allah ne malamin ka a Qur'ani ma'ana babu shakkar digirin ka zaka je ka tattauna da su yace zan je dai dai same su yace assalamu alaikum wa rahmatullah sai suka ce maraba da dan gidan manzon Allah sai ka fahimci me sun girmama shi ko a sai suka ki amsa mai sallama sai suka ce maraba maraba oh dan gidan manzon Allah almajirin manzon Allah barka da zuwa barka sai suka wayance hadisi yana nan Ibn Abi Shayba ya fitar da shi a cikin littafin shi al-musannaf suka ce me yake tafa da kai basu amsa mishi sallama ba me yake tafa da kai sai yace nazo ne naji kun ce mu kafir mu sahabbai mun kafirta shine nake so in ji shugabannin mu da suke shugabancin mu da kuka fara kafirtawa me kuke zargin su da shi sai suka ce to Aliyu dai abin da ya sa muka ce kafiri ne saboda Allah ya ce inil hukumu illa lillah hukunci na Allah ne abinda Allah ya faɗi a Qur'ani kenan inil hukumu illa lillah Allah ya ce hukunci na Allah ne Aliyu da ya tashi ya dauki hukunci ya bai da shi ga mazaje lokacin da rikici tsakanin Aliyu da Muawiya sai aka ce a zo ayi sulhu to sai zama fada yayi fada maziga sun gama ziga Aliyu can sun gama ziga Muawiya har ma ba a so a ga juna wato in ma aka hadu ba za a yi sulhu ba sai aka ce to kowa ya aiko da wakili Aliyu wane ne wakilin ka sai ya ce Abu Musa al-Ash'ari Abu Musa je kaka wakilce ni kai kuma Muawiya fa sai ya ce to shi kuma Amr ibn al-As to da Amr ibn al-As da Abu Musa sai suka hadu sai aka hadu wajen sulhu to yanzu kun ga hukunci ne Aliyu ya dauka ya ce wa Abu Musa idan ka je wannan wuri duk abin da ka hukunta a matsayin wakili na yadda to sai suka ce to kun ji abin da ya maida Aliyu kafiri kun fahimci yadda suke logic din su Allah ya ce inal hukumu illa lillah shi kuma Aliyu ya dauki hukunci ya ba wani mutum don haka ya zama kafiri aya ta ci shi sai Ibn Abbas ya ce to idan na karanto muku ayar Qur'ani game da irin wannan abin da Aliyu yayi Allah da kanshi ma yayi irin haka za ku yadda sai suka ce in dai Qur'ani ne za mu yadda sai ya ce madalla game da aikin hajji mai aikin hajji idan ya kashe dabba a halin yana cikin harama mai Allah ya ce sai suka ce ya hukumu bihi zawa adlin mimman minku su suka ja ayar sai ce to kun gani yanzu Allah ya ce hukunci ne nashi amma a samu wasu daga cikin ku su hukunta yanzu Allah ma ya yadda kenan mutane za su iya yin hukunci sai suka ce hadhihi wahida eh to mun ji wannan to mun yadda yanzu wannan Aliyu bai kafirta ba akan wannan haka aka zauna jama'a sai da aka kwana uku ana bugawa wallahi sai da aka kwana uku ana bugawa sannan mutum 2000 daga ciki sai suka dawo suka shigo cikin sahabbai suka ce sun yi kuskure. Waɗancan mutum 2000 sai suka fita bayan gari sai suka je wani ƙauye da ake kira Hiraura sai suka yi declaring yaki akan sahabbai shine aka yake su shi yasa ake ce musu Haruriyawa saboda sun zauna a garin Hiraura. Kamar yadda na faɗa muku jama'a jiya da koyo ko shekaran jiya ko makamantan haka, haka ake haƙuri ana zama da su, haka mu ma da ba kowa ba za mu zauna da waɗannan yaran su ci kwalanmu su zagi ubanmu. Wani fa bugo waya zai yana bugo waya sai ya ce ɗan kaza 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 kaza, sai ka ji mun maida abin raha sai mu ce a'uzu billahi minash shaitanir rajim a'uzu billahi lafiya, sai ya ce ka ci kaza kazan ubanka. Haka, haka muke ta fama da su, ba wanda ya sani a ƙasar nan daga mu sai Allah. Muna ta ƙoƙarin a yi suppressing fitinar a danna fitinar. In muka zauna da guda 30 wani lokacin sai an tashi sai wani ya bugo waya ya ce Allah gafarta malanka ya fi mana. Wallahi na je na yi nazari gaskiya abin da ka faɗi haka ne. Sai in ce ba komai dama ba ni kai wa laifi ba. Ka je ka yi istighfari a wurin Allah. Haka, haka aka yi ta yi. Wani lokacin za mu haɗu da su 'yan Somalia 'yan Algeria. Za ka gansu sun zo Ka'aba sai ga sun ware kansu su bakwai ko su tara suna hararar kowa a Ka'aba. In na gansu sai in same su in nemi sallama sai ka ji sun ce na'am. Ka ji ganganci ba su ma sanni ba tukuna ko ni ma irinsu ne fa. Amma saboda ɗanyataka na ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai su ce na'am. Ma ba wara'ak. Sai in ce akukum fillah salafiyul aqida wal mahan min Najeriya. Ce ni dan uwanku ne. Mai bin aqidar salafiyanci daga Najeriya. Ko za mu iya yin magana da ku? Sai wannan ya dubi wannan, wannan ya dubi wannan, wannan ya dubi wannan. Sai a ɗan zauna. Sai a fara macikawa. Haka. Haka. Abin da ya sa mu mun san ɓarnar da ta kawo su, suna zuwa farautar matasan musulmi ne a duniya. Ita ƙasar Saudi Arabia ne ta gan sai ta kama su. A je a doke su a koma da su ƙasashensu. Mu kuma muna ganin haka bai isar ba, don ba a yi maganin abin da suka zo da shi ba. Abin shi ne a yi ƙoƙarin gyara musu wannan mummunan tunani. To haka shi yasa matsalar ba ƙaramar matsala ba ce babba ce. Shekara 1400 ta wuce sahabbai sun yi fama da ita. Su Ibnu Taymiya suka zo suka yi fama da ita shekara 700 da ta wuce. Shekara 200 da ta wuce ko 180 dalle ya fama da su ga sunan akwatar kwashi jiha Zamfara a yanzu. Mu ma yanzu kowane zamani haka in sun bayyana haka abin da ya kamata a zauna a fahimtar a nuna a yi bayani kaza kaza. Yanzu akwai da yawancin su waɗanda suna ta fahimta suna ta bugo waya wasu su har nan suke zuwa sai sun zo ne wallahi su gode mana. Amma za a je a zauna lokacin a Maiduguri ko a Damaturu ko a Damagun ko a Fatasko wallahi tallahi zama ake yi wani har duka zai kawo. Haka ake yi kuma haka suke yada waɗannan abubuwan. A je a zauna a cikin university ta Maiduguri a kai karfe 3 na dare ana macikawa sun zo suna son su farauci 'ya'yan mutane. Aiki ne ya tunkaro ma ƙasar sai ya zama ba a damu ba ba a sani ba har ya wuce inda ya wuce sai kuma yanzu ya ɗauki wata fuska wadda yake ko kai analyst ne ba za ka iya analyzing ɗin shi ba saboda yanzu kuma is beyond control. Yanzu is beyond analysis. Duk yadda ka faɗa goban gari ya waye sai kaga ya ɗauki wata fuska. Amma a da farko ga fuskar shi guda ɗaya. To haka Sayyidina Ali daga ƙarshe shi ne sai ya yaƙe su. Da ya murƙushe su shi ne wasu suka tarwatse. Tun a wancan zamanin ina son ku gane shekara 1400. Da wasu suka tarwatse su ne sai wasu suna Iraki a Hiraura kusa da Kufa. Wasu suka taho su ne suka yi ƙarfi a ƙasar Oman ta yanzu. Ƙasar Oman ƙasar da sarki Ƙabus yake sarauta shi kanshi Ƙabus ɗansu ne saboda dai ya shiga siyasa da sarauta ne ya zama asalin aƙidar bata shige shi ba amma shi ma irinsu ne. Sannan da yawancinsu suka taho ƙasar Zanzibar ƙasashen da ake kira Tanzania a yanzu da Tangayinka sannan sai kuma suka taho nan ƙasar Algeria suna nan duk sun yi ƙarfi a waɗannan ƙasashen. Wuce sa dole sai an faɗakar da al'umma musulmi menene duniyar musulunci take ciki. Allah madaukakin sarki ya tsare mu daga dukkanin sharri. To kun ji wannan malam yake cewa gaskiyar lamari ko su Khawarijawa kai tsaye ba a kafirta su
وإن كفروا فلا فرق في تكفيرهم بين أن يكون المقول له ذلك كافرا أو لا يكون. فأقول والله أعلم إن لم يكن أخوه كافرا كما قال رجاء عليه تكفيره فليس الراجع إليه هو الكفر بل التكفير. تغا فسر مالا يعني يتي نامي نيمان تيمكو أورن الله سينتي idan da musulmi zai ce wa musulmi dan uwan shi kafiri fa laysa raji'u ilayhi huwa al-kufr ba wai kafircin ne zai dawo kan musulmin da ya fara kafirta ɗaya musulmin ba bal takfir a kafirtawa ce. To akwai bambanci tsakanin kafirci da kafirtawar. Idan kafirci ne ya dawo kan shi to ya kafirta kenan. Idan kafirtawar da yake ta dawo kan shi wato laifi da zunubin kafirtawar shi ya dawo mishi wa zalika sai yace li anna akahu idza kana mu'minan wa qad ja'alahu huwa kafiran ma anna almu'min laysa bikafir. Fassarar kuwa ita ce shi dan uwan da ya kafirta in ya zama mu'mini ne ba kafiri ba to kaga ashe har yanzu da yace mai kafiri bai zama kafiri ba illa inda man huwa kafir min yahudiyin aw nasraniyin aw ghairihima sai dai inda ma ba dan uwan shi ne musulmi ba. Idan da ma kafiri ne krista ko ba yahude kuma musulmi yace mai kafiri magana ta tabbata kafiri ne ba yanzu ba magana ta fadi ko ta dawo ya fade ta a mahallinta sai yace faqad lazima min zalika kaunu mukaffiran li nafsihi daruratan litakfirihi man la yukaffiruhu illa kafir ويكون الضمير في قوله فقد باء بها بوصمة التكفير سيذا ما فسرت دا النبي يقول حقيقة شيا واي غريدة اتكلمر سيأتي واتوبا يا واي غريدة زما كافر با يا واي غريدة توكر نوين كافر تاور ومعرته دكما عيب كافر تاشئ أي إنها لاسقة بأولاهما بها wato ita kalmar zata mannu da wanda ta fi dacewa daga cikin su wa huwa almaqulu lahu in kana kama qila shine ko dai ta fada wa wanda aka fadi wa illa falqa'il ko kuma ta tafi wurin wanda aka fade ta ai wanda ya fade ta to in ta tashi komawa wurin wanda ya fade ta shine mallan yake cewa abinda zata koma ba zata koma ne a matsayin shi ya zama kafiri ba sai dai ta koma a matsayin laifin kafirta wancan da yayi sai ce wa hadha ma'ana sahihun wannan ma'ana ita ce daidai ghairu muba'ad li zahir alhadith wanda bata sabawa ainihin zahirin hadisin ba fa sai yake cewa fa in yakun qad qalahu ahadun sabaqa fa ahra lahu wa illa fa huwa mimma tarakahu alawwal lilakhir yace wannan fassarar da nayi in ya zama wani malami ya taba gabata ta akai to shikenan na maimaita maganar da wani malami ya faɗi ne dan haka shi ya samu ladan fassarata ba ni ba. Idan kuwa wannan fassarar a kaina aka fara jinta inji wannan mai littafin Malam Muhammad Ibn Ali Adam yace to shikenan wannan fassarar na daga cikin abubuwan da malaman farko suka bar wa ɗan baya su ƙara. To gaskiya ni kuma ina cewa ta farkon